الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد هكا mai girma wakilin arewa wanda ke tare da mu a wannan majalisi mai albarka dan wakiltar mai girma madakin Kano yan uwana musulmi da muka hado a wannan wuri gaba daya musamman dattijai da ke bayana da matasa da ke gaba dama da hagu da ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara haduwarmu a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 13 ga watan Al-Muharram watan farko a kalandar musulunci a wannan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda nake tsammanin shine yammaci na 11 ga watan 2 shekara ta 2006 miladiya wannan haduwa ta mu an so ta tabbata tun kafin babbar sallah kuma waɗansu mutane sun zo daga wurare daban-daban dan halartar wannan majalisi mai albarka amma kuma Ubangiji ta'ala mai kaddara komai bai kaddara haduwar mu a wancan lokaci ba domin duk abin da kuka so ya faru baya faruwa sai abin da Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin abinda aka ce zantar da mu akai haƙin da iyaye suke da shi akan ƴaƴansu da kuma wanda su ƴaƴa suke da shi akan iyayensu domin irin yadda iyaye suke da haƙi akan ƴaƴa su ma ƴaƴa din suna da haƙi akan iyayensu za mu tattauna akan wannan matsala muna masu neman agajin Allah subhanahu wa ta'ala muna masu dofanar haske na ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyaye suna da girma a cikin addinin musulunci haƙƙin su kuma yana da girma a cikin ayoyin alqur'ani mai girma iyaye suna da mutunci suna da daraja da Allah madaukakin sarki ya ba su ya kaddara su zama su ne sababi na zuwan mu duniya ya kaddara kasancewar su hanyar da muka bi dan zuwa duniya da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma a ayoyi cikin suratul baqara wadansu ayoyin a cikin suratul nisa wadansu a cikin suratul isra wata ayar a cikin suratul ankabut da wadansu ayoyin da ke cikin suratul luqman da wadansu da ke cikin suratul ahqaf duk yayi bayani akan matsayin iyaye kawo waɗannan ayoyi gaba ɗayan su tare da fassara su zai zama dogon bayani amma ɗaukan wani kaso daga cikin su a matsayin misali zai iya wakiltar sauran da ba a kawo ba babban abin da ya kamata ka fahimta shine idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi bayanin haƙƙinsa na a bautata masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba sai ya kawo abu na biyu shine kyautata ma iyaye da ihsani zuwa gare su haka yayi mana a matsayin mu na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yace wa abudullahi wala tusriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana haka kuma yayi wa al'ummar banu isra'ilawa da suka zo kafin mu wa iz akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsana ubangiji yace ku bautata ma Allah shi kadai kar ku hada shi da wani sannan kuma ku kyautata ma iyalin ku kyautata ma iyayenku ubangiji ta'ala yace Allah ya zartas Allah ta'budu illa iyya kar ku bautawa kowa sai shi sannan kuma bil walidaini ihsana ku kyautata ma mahaifanku ubangiji ta'ala yace wa iz akhadna mithaqa bani isra'il tunawa al'umma lokacin da muka riki alƙawarin banu isra'ilawa wato zurriyar gidan yaqub alaihi salam maka ce da su la ta'buduna illa allah kada ku bautawa kowa sai allah wa bil walidaini ihsana mahaifa guda biyu ku kyautata musu ashe umarni ne na allah dake cikin attaura umarni ne nashi dake cikin linjila umarni ne nashi dake cikin zabura umarni ne nashi dake cikin alqur'ani mai girma cewa kada a bautawa kowa sai shi sannan a kyautatawa mahaifa bari in dauki misali guda daya aya biyu dake jere da juna a cikin suratul quman inda ubangiji ta'ala ya ce wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amain an iskur li wa liwalidayk ilayya almasir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun aya ta 14 da ta 15 a cikin suratul quman wa wassayna al-insana biwalidayhi haqiqa mun yi wasiyi ga dan adam dangane da mahaifansa guda biyu mun yi masa wasiyar ya ga girman su ya mutunta su ya darjanta su ya yi musu da'a da biyayya ya kula da haƙƙin su ya tuna cewa hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni cikin ta a zango na farko ya gadar mata da rauni idan an kwatanta halin da take ciki kafin ta samu ciki din ciki a zango na biyu ya gadar mata da ƙarin rauni doriya akan raunin farko haka a zangonsa na uku haka a zangonsa na hudu har ya je lokacin da za ta fara naƙuda lokacin da take samun kanta cikin rauni sama da dukkan raunin da ya taɓa wucewa a baya take samun kanta a wani abu mai kama da siradi shin za ta haihu lafiya ko ba za ta haihu lafiya ba hamalathu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta dauki dawainiyarsa ya tuna irin wannan wahala da mahaifiyarsa ta yi a sanadiyarsa magwas kwarnafi amai kasala rashin bacci rashin jin dadin abinci rashin jin dadin dandanan dukkan wani abu abucin dandano saboda kai saboda ni hamalathu ummuhu wahanan ala wahan bayan ta haihu dawainiya bata kare ba wa fisaluhu fi amain tana tallafa da shi yana shan nonanta yana barci akan cinyarta yayi mata bawali yayi mata tumbudi yayi mata bayan gida duk ta dauki dawainiyar sa bata iya barci sai yayi bacci hankalinta baya kwantawa in nashi na tashi in ta ji yunwa ya ji yunwa ta fifita ci abinci kafin ta ci in ta ji kishirwa ya ji kishirwa ta fifita fara shan ruwa kafin ita ta sha in wani abu ya zo zai fado kansa za ta kare ya fada kan hannunta dan abin ya lahanta ta kare ya lahanta shi duk a cikin wannan kana cikin rauni cikin matsananciyar bukatar da baka iyawa kanka komai fi amaini a shekaru biyan farko na rayuwarka ubangiji ya ce an shukur li waliwalidayka ilayyal masir ya kai dan adam ka yi bauta a gare ni ne kadai sannan ka kyautata mu iyayenka ka gode musu godiya ga Allah bauta a gare shi shi kadai ba tare da an hada shi da abokin tarayya ba godiya ga iyaye da'a da biyayya da girmamawa da darjantawa ilayyal masir ya zuwa gare ni makoma take inji Allah ta'ala dan haka wannan da nuna girman haƙin iyaye amma ayar gaba sai Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan mahaifa sun yi kokarin janka su dora ka akan ka hada Allah da wani wajen bauta ka kafirce ma Allah ko ka bujire masa ka saba wa dokar sa ka yi sakaci da wani wajibi cikin wajiban sa fala tuti'uhuma to ba za ka yi musu da'a ko biyayya ba dan haƙin Allah ya fi haƙin su girma lokacin da aka samu cin karo da juna tsakanin bukatar su da bukatar Allah to ana gabatar da bukatar Allah ne akan bukatar su lokacin da aka samu cin karo da juna tsakanin abin da suke so kai musu da abin da manzon Allah ke so kai to zaka fifita biyayya ga manzon Allah sama da su amma banda Allah da manzon Allah ba wanda ake fifita biyayyarsa akan biyayyar iyaye da'a gare su kan da'a ga iyaye fala tutihuma in sun ce ka bijire mun karkai musu biyayya amma wasahibhuma fid dunya ma'rufa kai tarayya da su a cikin duniya kana mai kyautatawa kana mai kyautata mu'amalar ka tsakaninka da su wajen magana kana girmama su wajen zaman tare kana mutunta su wattabi'i sabila man anaba ilai ka bi tafarkin dukkan wanda yake komawa zuwa gare ni ta hanyar kadai tare da ibada ta hanyar bin umarnina thumma ilayya marji'ukum sannan makomar ku gaba daya kai da iyayen zuwa gare ni take inji Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ne kuma zan labarta muku abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya wadannan ayoyi guda biyu sun wakilci sauran ayoyi da ke cikin surorin da na ishara zuwa gare su waɗanda suke nuna kyautata ma iyaye da biyayya a gare su bari mu shiga cikin wani abu na taskar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da hadisin da na dauka nayi masa gajeruwar matashiya da zan fade ta sannan mu shiga cikin sa dan ku ga dacewa da juna tsakanin matashiyar da hadisin matashiya ta farko biyayya ga iyaye na daga cikin mafi kyawun aiki da Allah yake so hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi abdullahi dan mas'ud yace ayyul a'mali ahabbu ila Allah a cikin ayyuka wadanne ne Allah yafi kauna sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha salla a lokacin ta na farko qultu thumma ayyu sannan nace da shi sannan sai wani aiki qala yace sai manzo Allah ce birrul walidaini biyayya ga mahaifa qultu thumma ayyu sannan na tambaye shi nace sannan wani aiki qala sai yace al-jihadu fi sabilillahi yin jihadi da gogormaya dan yada kalmar Allah a ban kasa wadannan kaga sune mafifita ayyuka da musulmi zai a ban kasa ba aikin da Allah yake so sama da wadannan ayyuka cikin ayyuka na ibada wanda a ciki biyayya ga iyaye na ciki abu na biyu girman sakamakon da mahaifi ke da shi akan ɗansa ma'ana me zan yi in sakantawa mahaifina ɗawainiyata da ya dauka ina yaro me zan yi in kyautatawa mahaifiyata ɗawainiyata da ta dauka ta dauki ciki na ta sha wahala a sanadiyata hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yajzi walidun waladun walidan la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu babu abinda da zai yi yayawa mahaifinsa sakamako sai fa in yaje ya same shi ne a kasuwar bayi ya cire kudi ya sai mahaifin nashi yana kangin bauta sannan ya yantar da shi to wannan idan yayi haka kila shi ne abinda za a ce ya kwatanta sakan yawa mahaifinsa dawainiyar da ya masa ko ya kwatanta sakan yawa mahaifiyarsa dawainiyar da ta yi masa wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi sannan kuma abu na gaba kyautatawa mahaifa daidai yake da jihadi a cikin addinin musulunci hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi yace aqbala rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace da shi ubayi uka alal hijrati wal jihad nazo dan in yi maka mubaya'a akan hijira zan bar garin mu in zo madina inda kake zan bar maka in zo inda kake wal jihad nazo kuma dan in yi maka mubaya'a akan jihadi in yi amfani da dukiyata da raina dan yada kalmar Allah abtagi bizalikal ajr min Allah ta'ala ina neman lada daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala kan yin haka manzo Allah sai ce da shi fa halaka min walidayka ahadun hayyun a cikin mahaifanka akwai ɗaya da yake da rai ko duka su biyu suna da rai zai baro garin sa ya zo Madina wajen annabi dan hijira dan jihadi sai tambaye shi iyayenka suna da rai ko ɗaya daga cikin su? Qala na'am bal kilahuma, sai ce duka guda biyun suna da rai. Qala, sai manzon Allah ce fatabtagil ajra min Allah, kuma kana neman lada daga Allah ne akan hakan? Qala na'am, yace kware ina neman lada daga wajen Allah. Qala, sai manzon Allah ce farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, kuma wajen mahaifanka ka kyautata mu'amala da su. A madadin ka zo jihadi, a madadin ka zo hijira, ku duba fa ƴan uwa girman hijira ya kai matsayin mutumin da ya yi imani bai yi hijira ba, da gangan ba uzuri. Ayoyi cikin suratul nisa'i suna zargin shi kan haka. Allah ya zarge su da cewa innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Wanda bai hijira ba aka ce sakamakon sa wutar jahannama in ba tare da uzuri ba, sai aka ce illal mustad'afina minar rijal wan nisaa wal walidan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Sai masu rauni cikin yara kanana da mata da waɗansu cikin mazaje da tije waɗanda ba su da wata dabara, ba hanyar da za su bi su yi hijira, wannan Allah ya musu rangwame. Amma tare da haka ga wani ya zo da lafiyarsa yana sanya hijira, manzon Allah ya ce ya zauna a gida ya kyautata mu'amala da mahaifansa a madadin hijira din, a madadin jihadi don yaɗa kalmar Allah. Wannan hadisi hadisi ne sahihi, Imam Muslim da Imam Bukhari duk sun ruwaito shi, lafazin da na kawo na Muslim ne. Sannan ya ƴan uwa musulmi, yardar Allah madaukakin sarki tana cikin yardar mahaifa. Idan har mahaifa suka yarda da kai, Allah zai yarda da kai. Idan mahaifa suka kika akan abin da suke da gaskiya a shari'ance, Allah ba zai taba yarda da kai ba. Hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare yarda a gare shi, yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ridan rabbi fi ridal walid wa sakhtuhu fi sakhatil walid. Yardan ubangiji tana cikin yardar mahaifi. Idan an ce mahaifi ya shafi uwa ya shafi uba, fushin ubangiji na cikin fushin mahaifi. Ma'ana duk wanda Allah madaukakin sarki zai yarda da shi, to zai yarda da shi ne bayan iyayensa sun yarda da shi. Dukkan wanda kuma ya yarda iyayensa suka yi fushi da shi, to ya jawo wa kansa fushin Allah a ranar tashin kiyama. Allah tsare mu. Abu na gaba, ƴaƴan uwa, akan bi iyaye ne cikin abin da ake so da ma wanda ba a so. Idan mahaifinka ya ce yi kaza kuma ba ka san abin, abin kuma ba sako ba ne, wani abu ne cikin al'amura naka na rayuwarka na duniya, ba ka so ya ce ka yi, to dole ka bari. Idan mahaifinka kuma ya ce bar kaza, kai kuma ba ka san ka rabu da abin, abin nan kuma ba ibada ba ce, a nan wajibi ne ka haƙura da san ka, ka kaucewa wannan abin. Ka'ida kenan. Mahaifi ba zai ce karka yi sallah ba, dan ba haƙƙinsa bane, haƙƙin Allah ne. Ba zai ce karka yi azumi ba, dan ba haƙƙinsa bane, haƙƙin Allah ne. Amma abinda ba ibada ba, wani abu cikin mu'amala na rayuwa ta duniya, idan kana so mahaifinka baya so, mahaifi ya ce ka bari, to dole ka haƙura da sanka. Idan kuma ya ce ka yi, shi yana so, kai kuma baka so, a nan gurin dole ka haƙura da rashin sanka, ka riƙe wannan abin. Ga hadisi kan haka, an karɓi hadisi daga Abdullahi dan Umar, Allah shi kare yadda a gare shi, yace kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha, akwai wata mace a karkashin igiyar aurena ina matukar son ta, inji Abdullahi dan Umar. Wa kana Umar yakrahuha, mahaifina Umar kuma ya tsane ta, baya son ta. Fa qala, sai yace da ni tallika sake ta. Abdullahi dan Umar yace fa abaitu, sai naki sakin ta. Fa ata Umar annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, sai Umar ɗan Khattab ya je wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa zakara zalika lahu, ya ambatawa manzon Allah wannan labarin cewa ga Abdullahi yana tare da mace, nace sake ta, yake sakin ta. Yace shi bai sake ta ba, Abdullahi din nan kuma dana ne. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa aka kira Abdullahi dan Umar, yace da shi tallika sake ta, tunda mahaifinka baya so. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya ruwaito shi, haka Imam Tirmidhi. Wannan hadisin makamancin wannan daga Abu Darda, Allah shi kare yadda a gare shi, yace anna rajulan atahu, wani mutum ya zo wajen sa, yace da shi inna limra'a wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, ina da mace, ina son zama da ita, amma mahaifiyata ta nace sai na sake ta, yaya zan yi? Wannan mutum ya zo wajen Abu Darda. Abu Darda na cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. sai Abu Darda yace da shi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul al walidu awsatu abwabil janna, naji manzo Allah yana cewa mahaifi shine kofa ta tsakiya cikin kofofin aljanna, ba kofar gefe bace, mahaifi din nan uwa ko uba. Naji manzo Allah yace wanda ke sai shiga aljanna, to kofar tsakiya wanda ta ka shiga tsakiyar aljanna za ta kai ka ba gefe ba, mahaifi shine wannan kofar, mahaifiya ita ce wannan kofar. Nace naji manzo Allah faɗi haka, yace fa in shi'ita fada zalika albab aw hafazhu, in kaga dama ka kula da wannan kofar, in kaga dama kuma ka jefar da makullin ruwanka. Anan kuma a fakaice yana so ya ce masa, in zaka ci gaba da rike matarka mahaifiyarka ba ta so ka fasata ta, ma'ana ka jefar da ki dinka, ka jefar da makullinka da kofar tsakiya ta shiga aljanna. In zaka hakura da soyayyarka lallashikanka ka zo ka bi mahaifiyarka, to ka rike dan makullinka na shiga aljanna a hannunka, ya rike naka ko ka daike ko ka jefar. Haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi. Abu na gaba, Imam al-Bukhari a cikin littafin Al-Adab al-Mufrad yayi babi cewa la yusammi ar-rajulu abahu, kada mutun ya ambaci sunan mahaifinsa ko mahaifiyarsa, sai dai ce baba ko baba, amma kare kiraye shi da sunansa. Wala yajlis qablahu, kada da idan an zo zama ya zauna kafin mahaifinsa ya zauna, ya tsaya gefe sai mahaifinsa ya zauna sannan ya zauna. Wala yamshi amamahu, kada da ya wuce a gaban mahaifinsa na binsa baya, idan ya haka ya rashin kyautawa. Karkashin wannan sai karbo hadisi daga Urwa, yace Abu Huraira radiyallahu anhu abasara rajulaini, yaga wadansu mutane guda biyu suna tafiya, sai ya kasa sai da dangantakar da ke tsakaninsu, sai ya tambaye ɗaya daga cikin su yace ma haza minka, me ya dangantakar wannan aurinka, wa aboki mahaifi ko me? Faqala, sai yace abi, ai mahaifina ne. Faqala, sai Abu Huraira yace da shi la tusammihi bismihi, karka kiraye shi da sunansa. Wala tamshi amamahu, in kuna tafiya karka tafi gabansa, ka bi bayansa. Wala tajlis qablahu, in an zo zama kuma kada ka zauna kafinsa, ka tsaya ya riga ka zama. Wannan magana da Abu Huraira ya ji, ya koye ta ne daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan yana daga cikin biyayya ga mahaifa ya yan uwa musulmi, mutum ya girmama abokanan mahaifinsa, ko kuma ya sadar da zumuncin da mahaifinsa ke sadarwa. Mahaifinka ya saba yana da zumunci da wani, yana zuwa ya gayyar da shi ko ya masa wani taimako, ko in wani abu ya tashi a gidan yaje na taya murna ya taya shi, na jaje yaje ya jajinta musu, to a yanzu mahaifinka baya nan, wajibi ne ka ci gaba da yin wannan abin, karka yanke shi, domin yin haka din yana ɗaya daga cikin cikon biyayya ga mahaifi. Hadisi ya tabbata cikin sahihi Muslim, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna abarral birri an yasila ar-rajulu wadda abihi, na daga cikin mafi biyayyar biyayya da ya sada zumuncin mahaifinsa. Mahaifinka na da yayyana da kanne, yana zumunci da su, yana zuwa ya gaishe su duk sallah, kai ma in sallah ta zo ka je ka gaishe su, yana zuwa ya gaishe su bayan wata biyu wata uku, kai ma in hakan tayi ka je ka abunna, yana zuwa ya jajinta in wani abun jaje ya samu kai ma je kai. Manzo Allah ce wannan yana daga cikin mafi biyayyar da zai wa mahaifinsa. Abu na gaba, girman haƙƙin uwa a taƙaice, wato a keɓance nake so in ce, uwa ta yi tarayya da uba wajen haƙƙi, sannan kuma ta keɓanta da girman haƙƙi ita kadai, saboda ayar da na zaɓi in buɗe mana zancen da ita dake cikin suratul Qumar, da Ubangiji ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain. Hadisi ya tabbata daga Al-Miqdam ibn Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul, shi Al-Miqdam ibn Ma'di Karib yaji manzon Allah yana cewa inna Allah yusikum bi ummahatikum, Ubangiji na muku wasiya ku kula da mahaifanku mata, thumma yusikum bi ummahatikum, sannan dai ku sake kula da mahaifanku mata, thumma yusikum bi ummahatikum, sannan ku kula da mahaifanku mata, thumma yusikum bil aqrab fil aqrab, sannan ku kula da mafi kusanci, sannan mafi kusanci, sannan mai bi masa wajen kusanci. Kaga nan idan an gama da mahaifa mata, mahaifiya an fade ta har sau uku, daga baya wa zai biyo baya? Uba shine al aqrab, to daga nan sannan mafi kusanci, sannan mafi kusanci, wato sai wannan ya nuna girman haƙƙin uwa kenan, da take da shi akan ƴaƴanta doriya akan haƙin uba da haka hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud wani bawan Allah ya rabu da matarsa kuma suna da ɗa sai yazo zai kwace dan kan cewa shine mahaifi zai rike dan sa sai mahaifiyar take tace bata yadda ba taje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace da shi wannan dan nawa ciki na ita ce jakar da take dauke da shi nono na shine wurin shan sa wurin cin sa tun kafin ya fara cin abinci tsakanin kirjina da cinyata nan ne farfajiyar da yake kai kawo gashi mun rabu da mahaifinsa ko mahaifinsa ya zo ce sai ya kwace kayan sa in bashi sai manzon Allah ce da ita anti ahaqqu bihi ma lam tankihi ke kika fi cancantar ki rike danki matakar ba aure kika yi ba da haka ta tafi da shi wannan wani abin da yake kara nuna girman haƙin mahaifiya a nan gurin ƴaƴan uwa ba dan mahaifi ba ya da wani abu ba idan muka kalla a mizani da hankali da Ubangiji ta'ala ya bamu muga cewa tun daga lokacin da uba ya zama sanadiyar ciki na uwa shi me nauyin da ke kansa yayi amai yayi ƙorafi ya je awon ciki asibiti ya bi layi ya sha rana sannan idan an ganshi akan shay akan titi ana gane shi ba mai gane shi to amma ita ce take ƙornabi ita ce take amai ita take bin layin awon ciki a asibiti a rinka yi musu tsawa ta game da wata nasu marar kirki ta rinka yi mata tsawa tana yi mata fada tana mata rashin mutunci sannan ita take dauke da juna biyun da tana jin kungiyar fita ta rinka sa rigar da ta yi mata yawa dan kar a gane duk da haka yin girma kuma sai an gane amma shi uba ba mai gane shi zai fito ya kare hula ya shiga motar sa ko ya tsaya ya shiga bas a guje ba abin da ya masa zafi amma ita kuwa tana tafiya tana bin lungu dan kar a gane ta saboda kunya da Allah ya dabi'antar da mace akai kaga wannan na nuna lalle tana da girman haƙi kenan dan wannan dawainiyar ita ce ta yi ta ko shakka babu sannan ka dube da take kula da yaro da tarairayar sa bayan haihuwa har ya zuwa ya fara lalafe duk wannan dawainiya wato mahaifiya ta fi daukan kaso mai tsoka akan ta ya ƴan uwa na daga cikin biyayya ga iyaye da mutum zai musu bayan mutuwar su addu'a ta gari a gare su duk lokacin da ya tuna su hadisi ya tabbata daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi yace turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu mamaci bayan ya mutu yana kwance cikin kabarin sa sai ya ga an kawo masa sakon cewa fa yau fa an baka wani promotion an kara daga matsayin ka washe gari a zo a ce an kara daukaka darajar ka yace ya ubangiji me nayi ni ga nan cikin makabari cikin kabari a kwance ay rabbi ayu shay'in hadhihi washe irin daraja da karin matsayi da mukami nake samu sai a ce da shi waladuka istaghfara laka danka ne a gidan duniya yayi maka istighfari yayi maka addu'a shine take kara daukaka matsayin ka wannan haka abin zai faru ko da mahaifinka ya kai shekara 10 da rasuwa ko da shekara 30 ko da shekara 20 duk lokacin da ka tana shi kai masa addu'a shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin da yake shahararre a wurinku yace ya zama tabnu adama in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu aikin sa gaba ɗaya ya yanke sai guda uku farko sadakatin jariya sadaka jariya shine waqafi yanzu duka mutumin da ya gina wannan makarantar shi daya ko tare da taimakon sa ko da gudunmuwar sa aka gina ta ko da bayan mutuwarsa da shekara nawa duk abin da aka karanta anan na hadisi ko fiqh ko alqur'ani Allah zai kai masa ladan kabarin sa yanzu duka mutumin da ya tona rijiya ake shan ruwanta ko da bayan mutuwarsa jama'a na shan ruwan dabbobi ko mutane suka sha suka amfana da shi Allah zai kai masa lada duka mutumin da ya dasa bishiya ake cin ƴaƴan asha inwata ubangiji ta Allah zai kai masa lada cikin kabarin sa sadaka jariya kenan sadaka mai gudana wanda bata tsayawa bata yankewa aw ilmin yuntafa'u bihi ko mutun ya bar wani ilimi mai amfani da ake cin moriyar ilimin bayan mutuwarsa aw waladin salihin yad'u lahu ko mutun ya bar da na gari wanda zai rinka masa addu'a kun ga wannan ne daga cikin babban jari da mutun zai bari a duniya ya kasance ya bar da na gari sawa'un mace ko namiji yayin uwa idan muka bibici hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu samu cewa abin na da yawa kwarai da gaske wajen girman haƙin iyaye da darajar su da mutuncin su bai dace ba kana tare da mahaifinka kullun sai ka bata masa rai bai dace ba kana tare da mahaifiyarka kullun sai ka bata masa rai baya daga cikin aiki na gari ya zanto cewa kana tare da mahaifinka a gari ɗaya unguwa ta bambanta amma a yi sati wani lokacin a yi wata ba tare da ka je ka gan shi ko ka ganta ba ko kuma bambancin da ke tsakaninku kai kana nan zaune cikin Kano su kuma suna wajen Kano ƙauyen da tazararsa kila ba ta fi kilomita 50 ba wani lokacin 100 amma ya kasance an yi shekara cif ba tare da ka je ka ga yadda mahaifiyarka ko mahaifinka ba bai dace ba kana tare da shi kana ganin sa cikin mummunar shiga kana da halin da zaka canja rigar da ke jikinsa baka yi masa ba bai dace ba ka rinka ganinta da mataccen tufafi ba tare da ka kula da ita ba ba abu ne ba na gari ka je ka ga yadda mahaifiyarka da safe kaga kwanciyar kaga inda take kwanciya kai in biyan ka za a yi ka kwana a wajen ba za ka kwana ba dan dattinsa da rashin dacewarsa tun daga kan shimfidar har kan mashimfidin da ke kan shimfidar har yanayin ɗakin da take ciki kila baka iya numfashi sosai a wajen kana da yadda za ka yi ka kyautata matsuguninta ko wurin kwananta amma baka yi hakan ba bai dace ba kuma ka yi hakan ga mahaifinka duk wannan rashin da'a ne rashin kyautawa ne rashin mutunta mahaifi ne bai dace ba mahaifinka ya ce yana son abu kuma ka ƙi masa alhalin kana da halin yi bai dace ba mahaifinka ya ce baya son abu kuma ya kamata ka bar abin amma ka kafe ka ce dole sai ka yi kullum yana tunanin yaya za a yi kai ka zama mutum na gari kai kuma kana tunanin yaya za ka fusata shi duk irin abin da za mu yi wa mahaifanmu ko da ga masu yi din kar mu taba ji cewa yin da muka yi mun biya su haƙƙinsu kula da abincinsu kula da suturarsu maganinsu kula da ɗakin kwanansu tufafinsu da komai da komai nasu ko da muna yin hakan zama da su mu ɗan daɗaɗa musu ta hanyar zance mai daɗi wanda zai iya burge irinsu a shekarunsu ko da muna yin hakan fa dan mun yi hakan hakan baya nuna cewa mun sauke haƙƙin gaba ɗaya a kai muna ƙoƙarin mu kwatanta ne muna fatan abinda muka kasa Allah ya cike mana sauran amma kada mu taɓa ɗauka cewa dan mun yi wannan 100% ba bashi tsakaninmu mu da su dan a tamfa da mutum zai ba mahaifiyarsa so biyu ƙaramar sallah da babbar sallah ita ma tsakanin wanda ya sai mata da wanda ya sai wa matarsa darajarsu ba ɗaya ba dan tufafi da mutum zai ba mahaifinsa babban riga ita ma tsakanin wanda yake sa da wanda ya sai wa mahaifinsa darajarsu ba ɗaya ba kar mu taɓa ɗauka dan mun yi wannan wai mun riga mun biya su haƙƙinsu wani mutum ya ɗauki mahaifiyarsa ya yi ɗawafi da ita a aikin hajji ya yi sa'ayi da ita ya zo samu Abdullahi dan Umar ya ce ga ɗawai ne da na yi da mahaifiyata saboda ba ta iya tafiya ta tsufa na goye ta a gadon bayan har muka yi ɗawafi na biya ta haƙƙinta Abdullahi dan Umar ya ce walau bi zafratin wahida ko da yunkuri ɗaya da ta yi lokacin da take naƙudar haihuwarka baka biya ta ba yunkuri ɗaya da ta yi na lokacin da take naƙudar haihuwa baka biya ta ba in kana ganin kayi musu kaza su ne ba su da goda Allah ba su da haƙuri da tije sai haƙuri kamar yadda muke faɗa su sun yi maka ninkin ba ninkin wannan suna cikin farin ciki ba sa cikin tsaki da damuwa lokacin da suka je suka kawo maka abinci farin ciki suke lokacin kai kuma ka kawo musu kana jin nauyi lokacin da kake mai rauni ba ka da lafiya kana kuka ka hana mutane barci su suna lallashin ka dan kai barci su lokacin da suka tsufa kana ta fatan Allah sa a raba lafiya Allah sa a rabu lafiya da an ce ya tsofaffi ka ce to ana nan dai Allah dai ya raba lafiya eh Allah raba lafiya ba na Allah kashe su kai lokacin da kake musu ɗawainiya kana yi ne kana Allah sa a rabu lafiya su lokacin da suke maka suna fatan Allah raya ka Allah raya ka Allah raya ka kaga bambancin na da yawa dan haka dukkan ɗan nagari ya kamata ya tuna wannan idan da muna saba ma iyayenmu wajibin mu ne mu je mu tuba a wajensu mu nemi gafaran su mu nemi su yafe mana abu guda biyu ubangiji subhanahu wataala baya yafewa akan su cewa wai sai an je lahira tun daga duniya ake kawo mutum da shi abu na farko keta zumunci kuma wanda yafi kowanne girma shine na mahaifa Allah baya barin cewa wai sai an je lahira tun daga nan gidan duniya ake kawo mutum da laifin abu na biyu kuwa wato ainihin shine zalunta mutane ko dangane da dukiyarsu ko mutuncinsu ko kuma abin da ya shafi jinin jikinsu da haka ya'yan uwa musulmi cikin mu dukkan wanda ya kasance akwai bangare na kasawa ta tare da shi wajen yadda yake mu'amalantar mahaifinsa dan Allah ya kokarin ya je ya nemi mahaifinsa ya yafe masa duk wanda yake da bangaren kasawa dangane da yadda yake mu'amalantar mahaifiyarsa ya yi kokarin ya je ya nemi mahaifiyarsa ta yafe masa yace na tuwo baba abinda ne na yi bisa ga rashin sani kuruciya ce da karancin shekaru annafsul ammaratu bisu zuciya mai umarni da mummunan aiki, shedan duk shi ya jani, ina fatan ka yafe mun ko ina fatan ki yafe mun, da na gari shine wanda zai haka. Baya sa lokaci ya ce a kila sai nan da wata, kila sai nan da lokaci kaza, baka da tabbas in za ka kai watan ko kwana ɗaya ma baka da tabbas. Da haka wajibin mu ne game da waɗanda suka san mu'amalarsu da mahaifansu ba su da kyau. Kuma yau aka tunatar da su wannan hadisin, ban ce da karantar da ku ba, duk wanda yake garin musulmi ana tsammanin ya sha jin waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai, sai dai a ce tunatarwa, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, aka tunatar da shi waɗannan nassoshi da ayoyi na Alkur'ani, wajibi ne ga dukkan ɗa na gari ko ƴa ta gari mutum ya je ya nemi gafarar mahaifansa don su yafe mashi dangane da wannan ɓangare na kasawa nashi. To wannan shine ɓangare na farko na tattaunawarmu, haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu. Sai ɓangaren na biyu, haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu. Ubangiji subhanahu wata'ala sarkin adalci ne, yakan ɗora wa kowa nauyi irin wanda ya dace da shi, baya ɗora ɗan adam abin da ba zai iya ba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara cikin abin da ya tsara na shari'arsa ta musulunci mai ban ƙai, akwai abin da ake kira al-huquq, akwai abin da ake kira al-wajibat. Al-huquq haƙƙi da kake da shi, haƙƙi ne wurin ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin kamfani a ƙarshen wata a bashi albashi, a bashi allowances. Haƙƙi ne a wajen da yaron gida ke da shi a wajen uban gidansa a ƙarshen wata ko ƙarshen mako ko a ƙarshen yini ya biya shi sakamakon abin da ya masa. Amma kuma wajibi ne akan wannan ma'aikacin ya je aiki lokacin da aka kayyade, ya kare baro aiki sai lokacin da aka kayyade. Wajibi ne ga wannan yaron gidan kuma ya kula da dukiyar uban gidansa, ya je kasuwa lokacin da aka kayyade, ya kare tashi kuma sai lokacin da aka kayyade. Wato amma dan adam wani lokaci saboda san rai irin nashi zai yi ta neman haƙƙinsa, amma ko baya tunanin wajibin da ke kansa. To a nan gurin tsakanin iyaye da ƴaƴa, kowane ɗaya daga cikinsa lahu huquq wa alaihi wajibat. Shi uba yana da haƙƙoƙi, uwa tana da haƙƙoƙi da take wajibi a kanta ko a kan shi mahaifi game da ƴaƴa. Wajibi ne ƴaƴa su yi. To amma kuma akwai wato suna da haƙƙoƙi da wajibi ƴaƴa su yi masa, to kuma amma fa akwai wajibi da Allah ɗora musu game da ƴaƴansu. Su ma ɗaya ɓangaren yadda aka ɗora wa ɗa wajibci na kaza da kaza game da haifansa, to yana da haƙƙi kuma a wurin mahaifin nashi. Ina jin mun fahimci abin. Ababen da zan lissafa a nan gurin kaɗan ne daga cikin haƙƙi da ƴaƴa suke da shi a kan mahaifansu. Sai mu kalla a cikin mu tsakanin mai ƴaƴa biyu, uku, huɗu, biyar ko sama da haka ko ƙasa da haka, mace ko namiji, ya ga yaya wannan haƙƙin yake dangane da ƴaƴansa. Haƙƙi na farko ne ga dukkan uba ko wanda yake son ya zama uba, wanda yake son ya zama uba shine wanda zai aure. Haƙƙi na farko da yake kanka tun lokacin da zaka yi aure, haƙƙin ɗanka ne ka zaɓa masa uwa ta gari wadda ta dace ta zama uwa. Akan gane wacce ta dace ta zama uwa dangane da matakin ilimin da take da shi, da irin tarbiyyar da ta taso da ita a gidansu, da ɗabi'ar gidansu ya ake tarairayar yara. A iya ɗaukan izina da uwarta da take gidan aure, a iya ɗaukan izina da yatta da take wane ya aure ta, sai a gane ana tsammanin ita ma wannan ta zama kamar yatta ko kamar mahaifiyarta, sai ka zaɓo ta bisa ga wannan izinar. Kaga kenan, ba kyawun ta kadai ka kalla ba, da dirin halitta da kyan tsari da karan hanci da farin fata, ba wannan kadai ka kalla ba, ka kalli wance ta cancanta ta zama uwa, matakin iliminta, matakin tarbiyyarta, fahimtarta da rayuwa, fahimtarta da addini, ta cancanta ta zama uwa. Lalibe mutum yake lokacin da zai auro mace, baya kallanta da idan mace kadai wadda zai more ta a matsayinta na mai ƙananan shekaru da ƙuruciya, yana tunanin wannan za ta iya ɗaukar responsibilities daga baya, ta iya ɗaukar nauye-nauye, ko kuma kawai sai dai a more da ita mace, ita ko ba za ta iya ɗaukar kowane nauyi ba. To wannan haƙƙi ne da kowane ɗa yake da shi, mahaifinsa ya nema masa uwa ta gari, wanda manzo Allah ce alayka bi zati dini tarbiyya daka, lalle ka kula da ma'abuciyar addini, ma'abuciyar tarbiyya. Haƙƙi na biyu da ɗa yake da shi a wajen mahaifinsa, wato kula da mahaifiyar lokacin da take ɗauke da cikin ɗan, idan kana tare da ita kadai tana da haƙƙi akan ka naka ciyar da ita bisa ga ka'idar liyun fi gudu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. A yanzu kuma tana da ciki wanda ta samu a sanadiyar ka, namiji ne mace ce tagwaye ne ɗaya ne, tana da ciki, lafiyar wannan yaron da ke ciki tana da alaka da lafiyar ta ita karan kanta, ginuwar yaron ya samu ababen da ke gina jiki tun yana ciki yana da alaka ne da irin abin da mahaifiyarsa take ci wanda ya dace da ita, wannan nauyin kuma yana kanka kai a matsayinka na mahaifi. Kula da ita da jin tausayinta da kula da kiwon lafiyarta, duk wannan haƙƙinta ne, kuma haƙƙin ɗan da ke ciki ne tun yana ciki, da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kanka. Sannan kuma abu na uku, ana haihuwar ɗan yana da haƙƙi ne masa addu'a, bayan mutum ya tauna dabino ya sa masa a baki ya zanto ya haɗiye wannan ruwan dabinan, dan shi ne farkon abin da ake so ya shiga cikin jariri, to ko mutum zai ɗaga hannu ya masa addu'a wadda galibi muke kiranta da suna huduba. Addu'an nan a wannan lokaci tana da mahimmanci daga haihuwar yaro kafin a je ko ina, kila yana kan cinyarka lokacin da za ka yi masa addu'ar, kila yana ajiya a gabanka akan shimfiɗa lokacin da za ka ɗaga hannu ka yi masa addu'a. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lokacin da aka je Madina mace ta farko da ta fara haihuwa ita ce Asma bintu Abi Bakar matar Az-Zubair ibn al-Awwam, aka kai yaron wajen manzo sallallahu alaihi wasallam daga haihuwarsa ya dauki dabino ya tauna ya sa masa ruwan dabinan a baki ya kuma daga hannu ya masa addu'a, shine Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam. Haka lokacin da Ummu Sulaym matar Ummu Abu Talha ta haihu, ita ma dama ya fadawa danta Anas dan Malik cewa da zaran ta haihu ka dauko danka kawo min, kafin ai kawo mai a dauko dan a kawo min, aka kawo shi manzo Allah ya masa abin da yawa wancan yaron, ya taura dabino ya sa masa a baki ya masa addu'a. Idan kun bi ayoyin da ke cikin Ali Imran, lokacin da mahaifiyar nana Maryam ta haife ta, abinda ta yi mata kenan sa suna da addu'a a lokaci guda, ma'ana dai addu'ar yadda ta nema mata tsari daga sharrin shaitan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Ya Ubangiji na sa mata suna Maryam, ya Ubangiji ina nema mata tsari ita da zurriyarta daga shaitan, ka kare su daga sharrin shaitan. Kaga addu'ar kenan. Allah ce fatakabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indi Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ubangiji ya karbe ta kyakkyawar karba, ya karbe ta kyakkyawar karba. Da haka dai wannan addu'a da ake wa da bayan haihuwarsa da zaran an haife shi kafin ma a dauki wani lokaci, ka iya yi, ko ka ce ko a ce kai ne kake da haƙƙin yi a matsayinka na uba. Idan baka yi ba, ka iya sa wani ya yi a madadinka, ka iya barin wakilci, ita uwar ta iya yi, sai dai ita kullun addu'a ana sa ran karɓuwar ta ne gwargwadon wanda zai yi ta din ya kasance akwai tsoron Allah da takawata tare da shi. Da haka a wancan lokaci tunda dukkan mutane sun yarda ba wanda yafi manzon Allah tsoron Allah, shi yasa kai tsaye yake daukan dadin aje a kai masa. A yanzu idan akwai mutumin da mutane ke kyautata masa zato, ana ganin yana da kiyaye dokokin Allah, yana da tsoron Allah, yana da takawa, yana da kaza, yana da kaza, sai ka sayawa danka addu'a din, ya halatta. In kuma kai da kanka kuma ya halatta, amma dai ku sani cewa wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi. Haƙƙi na gaba, sa masa suna. Da yana da haƙƙi akan mahaifinsa, mahaifi ya sa masa suna, kuma ya zaɓi suna nagari, sunan da ya san ba za a lalata shi ba. Kar ya bar shi da sunan rana, ɗan Liti ko ɗan Jummai, har wannan ɗin ya rayaɗu ya kamata ya yi ƙoƙarin tsare masa suna idan ya sa masa. To kuma sunaye da Allah maɗaukakin sarki ke so, akwai Abdullahi da Abdulrahman, wannan yana daga cikin sunaye da Allah maɗaukakin sarki ke so. da dukkan suna wanda yake da kikkiawar ma'ana da mutum zai bi wadansa wannan haƙƙi ne na uba da ka'ida ta addinin musulunci dangane da sa suna akwai hanya ɗaya guda uku ka iya sa suna a ranar da aka haifi dan ka iya sa suna bayan kwana uku da haihuwa ka iya sa suna a rana ta bakwai duk wanda kai cikin wannan yayi kamar da Imam Nawawi ya bayani a cikin al-azkar al-azkar al-muntakhaba sa suna a ranar da aka haifi da ya samo asali ne daga hadisin wancan na rada sunan Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam a ranar da aka haife shi a ranar manzon Allah ya rada masa suna sannan ranar da aka haifi Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Maryatul Qibtiyya ta haife shi a ranar ya sa masa suna washe gari da ya fito da safi ke cewa da sahabbai wulida li al-laylata gulamun fa samaituhu bismi abi Ibrahim aje an haifa mun da na sa masa sunan babana Ibrahim kaga an haihu je da dare fito da safi yana fada musu to duk wannan sai nun halaccin sanya suna a ranar da aka haihuwa sanyawa a rana ta bakwai akwai hadisi da ya nuna haka cewa ka iya bari sai rana ta bakwai amma sanyawa a rana ta uku wannan ijtihadi ne na malamai ba nassin hadisi bane karara to wannan shi ma haƙi ne ka sanyawa danka sunan da ya dace da dama daga cikin mutane ba sa kula da wannan shi kuma suna yana da tasiri wani lokaci dangane da dan kikkiawan fata ne idan kai kikkiawan fata ya iya bin mutum idan kai mummunan fata sai kuma ya zanto abin nan ai akwai wanda yace al-hazan lafazin hazan kuma na nufin bakin ciki yace kai hazanu ka canja da wani sunan ba wannan ba yace ni bazan canja sunan da mahaifi na sa mun ba daga baya shi da kansa yake cewa manzon Allah ya bani shawara in canja sunana na ki canjawa wannan hazan din bakin cikin gashi yana bi na da ire-iren gidan mu har yanzu gashi yana bi na har cikin iyayana har yanzu yace ina ma na karbi shawara sa tun lokacin na canja kaga lokaci ya riga ya kure kenan to da haka sai a rika tambayar sunaye dan akwai lokacin da wani lokaci zaka ga ba a kula da ma'ana na taba ganin wata baiwar Allah aka sa mata suna Laza kaga Laza suna ne daga cikin sunayen jahannama kalla innaha laza naza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla kaga wannan ai bai dace ba amma kila kawai an samu wani bawan Allah ne yayi karatun Allah bai karatun ilimi ba da ya buda kawai yaga cewa sunan ya burge shi kawai sai ya fada yace asa an samu wata baiwar Allah ya ce sunan ta sayaqulu kaga sayaqulu kaga kan izifi ne cikin suratul baqara kaga baya da wata ma'ana kawai a ce sayaqulu ko a ce wata sunan ta lantana kaga lantana ma dai kan izifi ne ko babu wata ma'ana a lantana cikakkiyar shine kace lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to kuma a ce sunan baiwar Allah lantana lul birra hatta tunfiqu mimma ban zamanin za a yi haka to kaga lantana sayaqulu duk waɗannan ba sunaye bane ba hakikanin gaskiya idan ba za ka iya zabar suna ba dan baka san ma'anonin ba kai koyi da sunayen mutane na gari da suka wuce a baya a tarihi cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sunayen iyayensa cikin sunayen matansa duk sai ka zabo suna ka sa da ka sa Ibrahim ka san baka da matsala baka da wata matsala da ka sa Isma'il duk ko baka san ma'anar ba ai ka riga ka san baka da matsala sunayen annabawa ne wannan babu wani damuwa da zaran ka sa Fatima ka san sunan iyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ka sa Zainab baka da matsala da ka sa Hassan ko ka sa Hussein ko ka sa Muhsin ko ka sa Sa'ad ibn Abi Waqqas ko Abdurrahman ibn Auf ko Bilal ko Umar ko Abu Bakar duk ka san sunaye ne na mazajen fama na da saboda haka baka da matsala akai sama da kaje ka dauko wani suna a cikin wani littafi da kai ma baka san ma'anarsa ba saboda haka wannan haƙƙi ne da dake da shi akan mahaifinsa yana daga cikin haƙƙin da dake da shi akan mahaifinsa yanka masa rago a ranar suna a rana ta bakwai in namiji ne rago biyu in mace ce rago daya haka manzo Allah bai na cikin hadisi namiji rago biyu mace rago daya haka manzo Allah bai na cikin hadisi idan baka da hali karfinka bai kai ba sai guda ɗayan babu laifi amma in kana da hali lalle ya zanto guda biyu zaka yanka dan haƙi ne haka manzo Allah ya ce kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yusamma wa yu'lak, dukkan da yana da ragonsa da za a yanka masa a rana ta bakwai dinsa, sannan kuma a sa masa suna, sannan kuma a yi masa aski. Yin aski shine haƙi na gaba da zan faɗa, wato haƙi na bakwai yi masa aski. Bayan ragon suna sai kuma aski. Shi ragon suna idan mutum ya samu wajibi ne yayi, wajibi ne yayi. Idan wannan satin bai yi ba sai na biyu, idan bai yi ba sai na uku. Waɗansu malamai suka ce daga na uku ya faɗi, waɗansu malamai suka ce a duk ranan da ya samu yayi, ladan dai ba zai faɗi ba da izinin Ubangiji. Inna Allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Haƙƙi na bakwai shine aski. Da yawa daga cikin mata ba sa so su aske musu kan jariri a ranan ta bakwai, musamman in mace ce, saboda gashin na ba su sha'awa. To kuma sunna ce ta manzo Allah aski, in aski ai zai fito. To wannan aski, bayan an aske kan yaro, ana buƙatar sumar a auna daidai nauyinta da kuɗi, a bayar da wannan kuɗin sadaka. Kuɗin da sai kai nauyin sumar sai a bayar da su sadaka. Haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi. Wannan fa ba ladan aski bane, ladan aski daban, wannan kuma daban. To kaga nan kila zaka tambaya cewa da wani jinsin kuɗi ko nau'in kuɗi za a auna. To anan gurin nau'ikan kuɗi kaga dai muna da takardu, muna da kuma na ƙarfe masu nauyi. Ina ganin kai ma bai kamata ka auna da na ƙarfe ba. Dan wanda lagu da ɗaya kan jariri ne kenan wannan kam. To amma idan ka sa nerori zai fi gwargwadon halinka, in biyar biyar, in goma goma, in ashirin ashirin, in ma waccan babbar za ka sa, duk dai Allah dai ba zai tauye maka ladanka ba. Haƙƙi na takwas daga cikin haƙƙin da ɗake da shi a wajen mahaifi, koyar da shi addinin musulunci. Wajibi ne ga uba ya koyar da ɗansa addinin musulunci, shi da kansa kawai kai shi inda za a karantar da shi. Sannan haƙƙi na tara, koyar da shi sana'a, wanda dukkan abin da zai karɓi ma'anar sana'a yana ciki. Domin ilimin addini da shi zai san yadda zai gyara alaƙa tsakaninsa da mahaliccinsa, da kuma alaƙa tsakaninsa da sauran mutane. Sannan sana'a kuma da ita zai samu sana'ar da zai sami dogaro da kai yadda zai rayu. Dan adam ne, shi yana buƙatar ci, yana buƙatar sha, yana buƙatar sutura, shi ma yana buƙatar wata rana ya aure ya haihu. To dole akwai nauye-nauye a kansa. Wato dai kenan, in za ka faɗa a harshen zamani ka ce ilimin addini da na zamani. Na ambaci sana'a don saboda mu baiwa abin faɗi da yawa. A cikin ilimin zamani akwai ilimin sana'a, sannan kuma wani lokacin mutum na iya sana'a ko da bai ilimin zamani ba, ya zanto dai ya koyi sana'a. Ko shakka babu, wannan na daga cikin ababai masu matuƙar muhimmanci. Kuma za a fara bashi waɗannan ilimomi guda biyu ga ƙa'ida ta addinin musulunci lokacin da ya kai sinnu tamyizi. Sinnu tamyiz a wajen malamai shekarun da yaro ke rarrabe tsakanin abubuwa masu amfani da marasa amfani. Galibi yaro yakan samu kansa a wannan hali in ya kai shekara biyar, wani sai ya kai shida, wani sai ya kai bakwai, gwargwadon matakin fahimta na yaro, gwargwadon inda ya taso binni ko ƙauye ko shi kansa yanayin zubin ƙwaƙwalwarsa da Allah ya masa. Akwai yaro ɗan shekara biyar, za ka ga ya fi ɗan shekara bakwai wayo. Akwai mai shekara bakwai kuma ka ga bai kai ɗan shekara biyar hankali ba. To daga lokacin da dai yaro aka farga ya fara gane abubuwa masu amfani, a wannan lokacin ne ake fara koyar da shi addini. Don magabata na da sukan je da yaransu majalisin hadisi tun yara suna ɗan shekaru biyar, su haddace hadisai, amma ba a karɓar ruwayarsu sai bayan sun balaga. Shi yasa zaka ji irin wannan ne mutum ya ce hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza, na haddato daga bakin manzo Allah ya ce kaza, ma'ana na haddace ta ina yaro, amma gashi baya isar da hadisin sai bayan ya girma ya zama babba. To a wannan lokaci ne shekarun baiwa yaro ilimi, sawan ilimin addini ko ilimin zamani, a bashi su kafaɗa da kafaɗa da juna, yana da matuƙar muhimmanci. Ya zanto cewa zai yi karatun zamani, zai kuma yi karatu wato ainihin na addinin musulunci. Duk lokacin da ka baiwa ɗanka ilimi na addinin musulunci kuma ka bashi ilimin zamani, to kai kanka gata kaiwa kanka kafin shi kansa yara. A duk lokacin da ka kyale shi baya da ilimin addinin musulunci, baya da ilimin zamani, to kai ka cuta kafin ka cutu yaran. Cuta ba karama ba. Kuma ku gane, da yawa mukan yi sakaci game da wannan. Mukan ɗauka riga da za mu yi wa yaro, da abinci da kayan kwalliya da za a sa masa, da wani kayan burgewa ya fi muhimmanci sama da mu sa shi makaranta da zai iya yin karatu. Sai ga uba na kyashin ya biya Islamiya kuɗin Laraba ko kuɗin karatu da yaransa ke yi na wata ko na tam ko na shekara. Sai ga uba na kyashin ya biya kuɗin makaranta da za a koyar da yaransa ko da ilimin zamani ɗin ne, amma zai iya kashe sama da wannan kuɗin wajen yi masa rigar sallah, wanda karatun ya fi rigar sallah muhimmanci. Zai iya kashe sama da wannan kudin wajen sai masa keken wasa, wajen sai masa irin computer game, wajen sai masa waɗansu kayayyakin wasan ne cikin gida, wanda muhimmancinsu bai kai ginin kwakwalwarsa ba. Domin ginin kwakwalwar ɗan adam shine abin da ya fi komai wahala. To kuma shine idan an ci nasara ginin da ya fi komai muhimmanci kenan. Dan inda zaka gina Kano gaba daya, amma ba tare da ka gina kwakwalwar mutane ba, su mutanen za su lalata Kano din gaba dayanta. In kuma ka gina kwakwalwar mutanen kuma ka zo bai su a fili, kuma su za su gina wajen ya zama gini. Wannan shine bambanci tsakanin gina kwakwalwar ɗan adam da gina katanga ko gina wani abu daban, wanda iyaye da gwamnatoci duk suna yin saka ci gaba da wannan, musamman a daidai wannan lokaci da muke cikin da fuskantar kalubale a cikin zamanmu na wannan ƙasa. Daidai lokacin da ya kamata iyaye da gwamnati da jama'a gaba ɗaya kenan su tashi tsaye haikan wajen ilmantar da mutane da yaɗa ilimi a tsakankanin yara, musamman wato ilimi na addini da kuma ilimin zamani, wato ainihin a haɗe da juna. Sannan haƙƙi na gaba wato shine haƙƙin tarbiyya, tarbiyyantar ɗan adam, dan ba da ilimi daban, tarbiyya daban. Mutum ka iya sa shi ya haddace Qur'ani, ya haddace waɗansu hadisai masu yawa, amma kuma ka gaba da tarbiyya. Mutum ka iya sa shi ya ci jarabawa, ya samu result mai kyau bayan ya kammala sakandare, amma ba da tarbiyya. Kaga tarbiyya daban, ilimi daban. To haɗa su ake da juna lokacin da ake gudanar da su. To ita kuma aikin tarbiyya aiki ne na kullum kullum, ba aiki ne na a taɓa a bari ba. Da yawa daga cikin iyaye maza sukan kyale tarbiyyar ƴaƴansu a hannun matansu. Yana ganin in yaro ya je makaranta ita ce, in bai je ba ita ce, in ya dawo ya je islamiya ko makaranta allo ita ce, in yaro bai je ba kuma ita ce, shi ba ruwansa. Ya fita tun da safe bai dawo ba sai da magariba, da ya dawo gida kamar ana mintsininsa alwalayi ya fita waje. Bayan an yi sanar isha'i ya je ya zauna wurin hira, ko ya ci abinci ya sake fita bai shigo ba sai karfe 10 na dare ko 11 bayan yara sun yi bacci, ba abin da ya shafe shi da yaran. To wannan ko shakka babu shin amana ce da Allah ya baka ta ƴaƴanka, da amana ce a hannunka bayan kasancewar sa ni'ima da Allah ya baka, da kuma ibtila'i ne da Ubangiji ta Allah ya baka jarrabawa a hannunka, dai ga yadda zaka gudanar da shi. In ka gudanar kan daidai, kana da lada da matsayi a gaban Allah. In kuma ka tozalta wannan amana, to ka ci amanar da Allah ya dora maka kenan. Saboda haka wajibi ne mu tarbiyyanci ƴaƴanmu tarbiyya ta gari. Ita kuma tarbiyya ba ta cikin duka kullum kullum, sannan tarbiyya kuma ba ta cikin lallashi kullum kullum. Akwai lokacin da za a daki mutum, akwai lokacin da za a lallashe shi. Tasirinta wajen lallashi da jan hankali da yin abu a aikace ya fi sama da yawan duka. Yawan duka ana yinsa ne a matsayin in bukata ta kama. To duk wannan wani abu ne da ya kamata iyaye su kula da su. Manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tarbiyyanci ƴaƴansa, ya tarbiyyanci ƴaƴan wani gida ma banda nashi, tunda shi gaba ɗaya sayyidul khalqi ne. ƴaƴansa ya kula da su, kuma ƴaƴan wani gida ma ya kula da su sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Salima yake cewa, ban manta ba ina yaro mun zo cin abinci tare da manzo sallallahu alaihi wasallam da waɗansu sauran mutane, wa kanat yadi tatishu fi sahfa, hannuna yana ta kai kawo in sa hannu a gaban wannan, in sa hannu a gaban wancan, in sa hannu a gaban wancan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Nan take koya masa ladabi guda uku waɗanda suke da alaka da cin abinci. Sai yaro kai bismillah kafin ka ci abinci. Shi yana yaro karami lokaci, yi bismillah. Yace sannan kuma ci da dama kar ka ci da hagu, sannan kuma ka ci daidai gaban ka, kar ka ci gaban wani. Yace wa kanat tilka ta'imati munzu zalikal hin. Sai wannan ya zanto ita ce ɗabi'ar cin abinci na tun daga wannan lokacin har ya zuwa lokacin da ya girma yake kawo hadisin sauran mutane su ji. To saboda haka tarbiyya aiki ne na yau da gobe. Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Ka umarci ƴaƴanka da yin sallah, kuma ka yi hakuri akan hakan, ba ma roƙonka wani arziki, mu ne masu arzuta ka, kyakkyawan makoma na tabbata ne ga masu takawa. Ana umarta yaro da sallah tun yana shekara 7, in ya kai shekara 10 bai ba a dake shi, sawa'un mace ce ko namiji. Akan lura da makwancin yaro daga lokacin da ya wuce shekara 10, in mace ce a rinka lura da inda take kwana. Har malamai suka ce na daga cikin ladabi a dinka mata kayan barci, musamman wando na barci ya zanto fari, saboda launin fari launi ne wanda zai fi bayyana jinin al'ada idan ta fara shi. Tun daga lokacin da ta kai shekara 11 ko 12 akwai yiwuwar jinin al'ada zai iya zo mata kowane lokaci. Kaga daga lokacin ta zama babba daidai da shekara 70 hukuncinta a wajen Allah, dokokin da ke kanta a wajen Allah ta'ala. to idan ba a tattale ta batun tana yarinya ta san haka sai ga yarinya ta girma har an yi mata aure har ta haihu amma in ta dawo gida dan shi gaba kamar ta sha maman mahaifiyarta ba ta ji responsibility da girma akan ta yar kankanuwar matsala ba ta iya warware ta saboda ba tarbiyance ta ba kan warware matsala ita an tarbiyance ta ne akan ta kawo matsala kawai to wannan gobe da ce ba ana gina mutun yadda zai zama mutun tun yana yaro karami wai sa mata wannan wandan ko ba ta wannan wando ta rinka amfani da shi za a ba ta me hikimar haka za ki girma alaman girman nan za ki ga kaza kaza din nan in kin gani kar hankalin ki tashi kowace mutum da ke gani a duniya ubangiji ta alaka dara mata wannan shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa haka manzo Allah ya faɗa ummu na Aisha lokacin da jinin al'ada ya zo mata an je aikin haji ta damu yace ya zaki abu ne da Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dukkan ƴaƴan Hawwa mata ta san wannan dan kar ta firgita amma da yawa fa saboda ba mu da irin wannan tarbiyar da wannan tsarin sai yarinya ta fara jinin al'ada ta yi ta boyewa wata mata ta kuka tana ganin cewa kar ta zo gida a ganta da jini a ce ta yi iskanci ta yi ta boyewa kuma ta yi ta kwaba sallah haka ka gani to anan gurin dole a kula shi kuma ɗa namiji lokacin da ya kai shekara 14 zuwa 15 akwai yiwuwar balaga ta zo masa wannan da zai rika bacci da shi ya zanto baki ne saboda launi na mane fari ne zai fi bayyana a jikin bakin tufafi sama da kowane irin nau'i dan shi ma alamar balagarsa kenan ta zo masa ya san ya zama babba daidai da mahaifinsa wajen nauyi a wurin Allah nauyin da Allah ya dora mahaifinsa shi ya dora masa na cewa ya zama baligi kuma wajibi yayi kaza wajibi yayi kaza kuma wajibi ya bar kaza in ba haka ba sai mutum ya girma bai san ya girma ba yana abubuwa na yara yan kanana saboda ba ba shi wannan tarbiyar ba wajibi ne ka nemawa yarka kawaye na gari baka yi saka ce ka tai kawa ba dan dabi'ar dan namiji ne baya iya tsayawar dan adam baya iya rayuwa shi kadai amma kai ne zaka lura da yar gidanwa da yar gidanwa ya kamata su yi kawance ka karfafe ta yin kawance da ya da ta fito daga gidan mutunci har ka rinka tambaye ta yaya wance bata zo ba kwana biyu ya ko kin je wurin wance ko ya wance bata zo ba sannan kawayen kar su yawa biyu uku in sun yawa hudu sauran sai dai irin gaisuwa daga nesa nesa dan yaso da dama zaka yi ta gine a gidanka yar wani gida ta rusa mata ka yaso da dama zaka gina danka a gidanka dan wani gida ya rusa mana ka uba na gari yakan kula wajen waye kamata ya zama abokin dansa abokanan ƴaƴansa dole ne ya kula da wannan ya ga yara na gari da suka fito daga gidan natsuwa gidan mutunci ya sa su abokane da ƴaƴansa zaka yi haka ne ta hanyar wayo da dabara da shekaru da Allah ya baka ya wani kwana biyu ban gashi wa ko kun bata ne shi kuma da yaje faɗa masa zai je yana jin daɗi sai ga yaje ya sa riga ya kare hula zamu je gidan su wani dan baban shi ya ganne san ba mu bata ba kai ka karfafe su in zaka za su tafi wuri sai ka ba su kudin kashewa tare sai ya ji daɗi ma'ana dai dole sai ka yi irin waɗannan al'amura sannan ka rinka kai ziyara shagon ƴaƴanka babu laifi ɗakin ƴaƴanka babu laifi ziyarar bazata don idan mutum baya kai ziyarar bazata to ɗakin samari fa baya da kyan gani galibi in dai ba masu tsoron Allah ba bangon alƙibla inda za a tashi da dare ayi kiyamul laili hoton wata zanka daddiyar budurwa ne daga ita kila sai gajeren wando da brazia gashin kanta an sake shi haka kaga ba maganar kiyamul laili a wannan ɗakin ban tsamanin ɗakin zai sallah idan ka kalli nan gurin kalandar ƴan kwallo in ka kalli nan gurin kalandar ƴan wrestling in ka kalli nan gurin kalandar ƴan wasan kwaikwayo idan ka buɗa nan gurin kaga wani abu da tudu ba qur'ani bane ba album ne in ka buɗa hoton ƴan mata ne waccan a kwana uku waccan daga kwana hudu waccan an hada a gidan zu da sallah waccan an hada da ita a hills and valley waccan an hada da ita a ina ne katan abinda za ka gani wani lokacin ma hawa biyu ko uku kika ce qur'anai ne wallahi ba qur'anai bane ba hotunan ƴan mata ne kawai a ciki babu yanda za a yi daga hoton gayu sai hoton kuma ƴan mata a ciki to ka ganin gurin ziyarar ka tabbata ta za ta yi amfani yanzu me za ka yi da wannan hotunan yanzu ko aure za ka yi guda hudu aka halatta maka amma ga hoton ƴan mata dozin uku duka ya da su sannan dukkan waɗannan menene ribar da zaka samu a duniyance lokacin da ka tashi kake tozali da su wa abinda samari suke cewa a kashe kwarkwatar ido karawa kai kwarkwatar ido ne ba wani kashe kwarkwatar ido ake ba kana kara kanka cutar zuci zaka ji wata damuwa dan babu abin da yake da ban haushi kaga abin da ba za ka same shi ba. To wannan garma baka gaci ba yafi kwanciyar hankali. To wannan shine amfanin irin wannan. Idan mutum ya je sai na sihance su. Dan musulmi a ce babu Qur'ani a dakin ka. Dan musulmi babu ahlari babu ismawi babu iziya babu risala a dakin ka. Dan musulmi babu littafi na koyon addini. Inda zaka ji kasir gaba ɗaya sai ka ji kasir ne na kada kada da waƙe waƙe musamman waƙoƙin da aka jarrabe mu da su yanzu. Ka ji sautin kamar India amma kalmomin na Hausa. Karin na Turai. Kawai barbarin yanyawa. Anguli da kan zabo. Dan waɗannan waƙe-waƙen da ake na soyayya ɗin nan idan kana son cikakken angula da kan zabo to waɗannan su ne angula da kan zabo. Kalmomin na Hausa ne amma an murkuɗa su an indiyantar da su da ƙarfin tsiya. Wai sai an yi siririyar murya. Aji ya san na fahimta kenan ko ba gaba. To a ce ɗan musulmi ɗakin ka babu Khalilul Husari, babu Abdul Basit, babu Sheikh Shuraim, babu Sheikh Sudais, babu wane ne haba ai wannan ba daidai bane ba. Dan musulmi babu tafsiri, babu hadisi a ɗakin ka, babu wani wazu wazi sai kada kada kawai. Wannan bai dace ba. Kiɗa ba zai gadar maka da alkhairi ba, kullun ka ji shi kullun ka ji shi. Sannan kuma shi kiɗa baya karewa, za a yi tayi ne. Sannan babu wata riba ta duniya, babu wata riba ta lahira a cikin saurarensa. To wannan shine amfani. To kaga anan kai zaka taimaka wani lokacin ka ce masa ya ji wannan, ka kawo masa wani kaset din. In kaga na video marasa kyau ka kawo masu kyau. In kaga CD da ake da su marasa kyau ka kawo masu kyau din. In kaga wata kalanda ka ce wannan ai ba kyau, ka sa wannan a cikin ɗakin ka haka da lallashi da zazzare ido da fada-fada da lallashi da zazzare ido da kuma ka tashi da daddare kai masa addu'a Allah shirye shi. Kai musu addu'a Allah shirye su abinda iyayen suke bukata kenan. Haka idan ƴan mata ne su ma suna da irin nasu. Yadda su can gurin ƴan maza za ga album ɗinsu duk cike da hoton ƴan mata, su kuma ƴan mata cike da hoton samari ne. Ita ma kowace ado take da samari, shi ma yana ado da ƴan mata, ce su ƴan matansa kaza. Ita ma ado take da samari, wai samarinta kaza. Sannan kuma su kuma ƴan mata galibi a jakunkunansu na makaranta banda littafin soyayya ba komai a ciki. In ka kai ziyarar bazata jakunkunan makaranta sai ka ji ka tim ta yi haka da kyarta dora ta yi haka, wallahi yawanci littattafan soyayya ne a ciki. Waɗansu nata ne, waɗansu aro ne, waɗansu haya ta biya ta karɓa. Wannan ke hana su cin English, shi ke hana su cin mathematics, shi ke hana su cin physics da geography, shi ke hana su harshen Qur'ani, shi ke hana su harshen hadisi. Kuma idan kana kallon labaran da ake rubutawa din ba su da tsafta ko na sisin komo. Domin an jarrabe mu a wani lokaci da wato gwamnatocinmu ba sa tace me ya kamata a buga a yadawa jama'a su karanta. Duk wanda ya shiga gida yanzu daga nan zuwa safe ya rubuta wani labari, ba wata hukuma da aka kafa wadda za ta ce tana da hurumin sai ta gani ta yi izinin a yada wannan. Ha kawai zai je sabon gari gobe-goben nan a buga masa ya yada shi ya sayar da shi ya bada matan lashe a gidajen rediyo. Hannu gwamnati ba mai cewa don me, ba wata hai'a, ba wata hukuma da za ta tsaya ta tashi daga mai aka rubuta. Wallahi idan mutum yana ganin littattafan da yaran mu suke karantawa wallahi zai bakin ciki. Da Hausa duk irin Nobel din da yake Turai na fitsara an Hausantar da shi yanzu, kawai sunayen mutanen ake caccanjawa. Idan an ce wani Benjamin nan gurin sai a ce Ado ko a ce Ilyasu ko a ce Ismaila, can a ce kaza. Haka kawai mutanen kawai suke caccanjawa, amma fitsarar dai ita ce wannan fitsarar. Sai ga wata tarbiyya so ake a gina ƴaƴan akan wani tsari wanda ba shi iyaye suka tashi akai ba. Wanda ta yi soyayya da wane an ƙya haɗa su, sun gudu sun je sun yi aure, ko sun gudu sun yi sati biyu ba a gansu ba, ko sun yi wuta ba a gansu ba, to suna ina. Kaga wannan kowa ya riga wannan ba mutunci bane, ba kirki bane, ba ɗabi'ar mu bace ba, ta saba addini, ta saba rayuwa. To anan gurin dole sai uba ya tashi haika su waye ƙawayenta. Dan wallahi ya so da dama waɗansu yaran suka lalace ba dan su fitannu bane ba sai dan muggan ƙawaye. Kabe da waɗansu yaran suka lalace ba dan su fitannu bane sai dan muggan abokanai. To ba ko iyaye kuke yin sakaci ba ruwanka da kowa ma yayi aboka da abokantaka ita ma da kowa ma ta yi, wato ainihin kawance ko mutum baya bin sawu baya bin diddigi. Sannan yana daga cikin haƙƙi da ƴaƴa suke da shi akan iyaye, haƙƙi na 11 wajibi ne iyaye su yi adalci tsakanin ƴaƴan idan mutum na da ɗa sama da ɗaya. Karka so wannan sama da wannan, karka so wancan sama da waccan, karka so ƴaƴan wancan ɗakin ka fifita su akan ƴaƴan wancan ɗakin, inda ake da mata biyu ko mata uku kowace tana haihuwa. Isa da dama iyaye sukan yi kuskure, ƴaƴan wancan suna ƴan gata, ƴaƴan wancan kuma ko oho. To wannan zalunci ne, wajibi ne mu yi adalci tsakanin ƴaƴanmu. Akwai hadisin Nu'man ibn Bashir, mahaifi ne yake son yayi wa ɗansa gagarumar kyauta, sai ya kira manzon Allah don ya zama shaida. Sai manzon Allah ya ce shi kadai ne ɗanka? Ya ce a'a, banda shi ko ɗansu? Ya ce eh. Ya ce duk ka ba su? Ya ce a'a, shi kadai zaka ba? Ya ce eh. Ya ce to je ka ne, ba zan yi shaida akan zalunci ba. Lokacin da zaka baiwa wani kaza, wani ma dole ka ba shi kaza. Lokacin da zaka baiwa wance kaza, wance ma dole ka ba ta kaza. Kuma kar ku manta, lokacin da kake kyauta tsakanin ƴaƴanka ba daidai take da rabon gado ba, ballantana a ce lizzakari mislu hazzul unsayni. Wannan rabon gado ai sai bayan ka mutu, amma yanzu kana da rai, kyauta ce kake bayarwa, daidai wadai da kake bayarwa, ko kuma alal aqalla a ce kowa daidai bukatarsa, saboda bukatunsu sukan sha bamban daga namiji zuwa mace. A nan gurin kyauta ake magana, amma duk wanda bukata ta sa aka yi masa wani abu, to kada uwar ɗayan wadda ita ko bukata bata taso bata ce sai an ba ɗanta kuɗi daidai amma wadda aka yi wa wani kaza. Alal misali, wacce baiwar Allah ta taɓa samuna, ta ce ɗan kishiyarta ba ya da lafiya, an biya masa kuɗi an kai shi Ingila, an yi treatment ɗin shi an dawo, ta ce ni kuma ɗana bai rashin lafiya ba, kaga sai a kwatanta daidai wannan kuɗin ticket ɗin ne kuma a bani, ta ce wannan ya zama zalunci kenan. To tunda wannan ai kishi ne, wannan ba daidai bane, wannan baya cikin abin da za a yi. Daidai take fahimta, cikin ikon Allah sai Allah ya turo min da wani abu. Sai na ce ƴaƴanki nawa? Sai ta ce ina da ƴaƴa guda biyu. Ai, guda biyar kai? Na ce guda biyu maza? Ta ce guda biyu maza, guda uku mata. Na ce ita kishir fa? Ta ce ita ƴaƴanta guda uku ne, duk ko maza ne. Na ce to yanzu ƴaƴanki sun kai shekara nawa da balaga? Sai ta yi haka. Na ce a, karki damu, tambaya ce nake miki dai in fahimta. Ta ce ɗayar dai ta gama jami'a bara, ɗaya kuma za ta gama bana, ɗaya kuma tana sakandare yanzu. Na ce kina so ki ce mun guda uku duk sun balaga? Ta ce eh. Na ce madalla, tunda duk sun balaga, duk wata kenan suna buƙatar wata hidima da za a yi musu saboda jinin al'ada, kuɗin auduga ko kuɗin menene ko kuɗin menene, shi ma wannan kuɗin sai a kwatanta a ba wancan ƴaƴan mazan. Ya ce ai, su ba sa yi. Ba a bana musu hidima ba, sannan za a sai musu hoda, sai a kwatanta kuɗin hodar shi ma a baɗa namijin. Za a sai musu man shafa, za su je salon gyaran gashi, shi ma sai a bashi kuɗin wannan gyaran gashin, duk da ba zai gyaran gashin ba. Ba dai mahaifinsa ba ne? Ta ce a, to ai waɗannan ai. Na ce to kuma ke banda abinki wannan mara lafiya ki ce, kuma sai an biya ki ke ma? To so yake ai, fata nakin ke ma kamar da rashin lafiya a kai shi Jamus ko? Ta ce ba ta fata. Na ce to, a nan gurin dai abinda ake nufi, kamar wata kyauta kake son kai, za ka ba ɗanka floti, za ka ba ɗanka mota, zaka ba ɗanka ginannan gida, kuma ba shi kaɗai bane ba, to duk sauran fa sai ka ba su. Idan ka ce shi wannan ya isa aure, da haka na yi masa aure, na ba shi gida, na ba shi mota, sai a ce abin da ya kamata ka yi lokacin da kai mashi aure, ka ba shi mota, motar taka ce yana hawa motar babansa, ya zauna gida, gida naka ne, yana zauna a gidan babansa, wannan shine daidai. Amma in ka mallaka mashi gida, wancan da bai auren baban shi ba, sai ka ba shi gida. Dan dalili, idan ka baiwa manyan su kadai, wani ya aure an bashi gida da mota, wani ya aure an bashi gida da mota, sun zama nashi, kaga su manya ne yanzu. Ga wani kuma an haife shi bara, yanzu ko shekara ɗaya bai ruba ba, kaga shi ba a tashin aure ballantana gida da mota, sai ka kwanta ka mutu, Allah ya karɓi rayuwarka. Waɗancan fa gidajensu da motocinsu duk nasu ne, sannan kuma za su zo tare da waɗannan ƴan ƙananan kuma a ce a raba gado. Haka ne ko ba haka bane? To kaga a nan gurin su ne za su kwana a ciki, su ƴan ƙanana, dan wancan ya riga ya samu gida da mota, tuntuni wancan ma gida da mota, wancan ma gida da mota, wannan kuma dan karami ne, dan shekara ɗaya, dan shekara bai ma san me yake ciki ba, kuma a zo a raba daidai wa daida kan abin da su sun riga sun samu na can daban. To kaga a nan sai a samu gaba tsakanin ƴaƴan can ɗakin da ƴaƴan nan ɗakin, sai su ga kamar an fifita, sai su ga to wannan ne ake gudu. Ba a son mutum ya mutu bar baya da kura, ya bar ƴaƴansa cikin gaba dan kawai ba mahaifiyarsu ɗaya ba, ko kuma dan bambancin shekaru, wannan babba ne wannan karami. Da haka wajibi ne iyaye su kula da wannan adalci tsakanin ƴaƴa, wajibi ne. sannan yana daga cikin abin da yake wajibi uba ya kula da shi, kiyaye fitra da Allah ya halicci dan adam akai. Duk dan adam ana haihuwarsa kan tsarki, kamar yadda manzo Allah ya bayyana, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunsiranihi aw yumajjisanihi. Dukkan da ana haihuwarsa kan tsarki, iyaye ne ke mayar da shi ba yahude ko su mayar da shi ba nasare ko su mayar da shi ba majusi. Fitra din nan ta tsarki, yadda mutum zai kiyaye ta, me ya kamata ya kawo gidansa, wanda za a ji, wanda za a gani, wanda za a karanta, wasu sai suke kallo ta talabijin, me suke saurare, duk wannan dan kiyaye fitrar yaro. Kada ababan da yaran mu za su rinka kallo na tashoshi na talabijin na batsa ya wargaza tarbiyarsu ba tare da mun farga ba. Wajibi ne uba ya kula da wannan. Yayin uwa musulmai, a hakikanin gaskiya ya suna da haƙƙi akan iyayensu irin yadda iyaye suke da haƙƙi akan iyayensu, kuma babu yanda za a yi abubuwa su gyaru sai kowa ya bada haƙƙinsa daidai. Uba ne ya kamata ya fara, tunda uba ake fara samu kafin a fara samu mai da, to daga baya shi kuma da sai ya biyo baya. Dukkan mutumin da Ubangiji Ta'ala ya bashi da ya kuma kula da haƙoƙin dan nasa da tarbiyarsa da iliminsa da karatunsa, to za ka cewa Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya sanyawa ƴaƴansa albarka. Dukkan mutumin da ya sakaci wajen tarbiya, wajen karantarwa, wajen ilmantarwa, to za ka samu cewa zai samu matsala mai yawa a gida. Idan da mutum ya yi sakaci, kuskure ne ya ci gaba da sakacin ba tare da ya kokarin gyara ba, sai ya gyara abin da zai iya gyaruwa da wuri, ya yi maza, ya kirawo yaran, ya yi kokarin farfado da alaka tsakanin shi da su. Sannan kuma iyaye da yawa, wato muka sukan nesanta ƴaƴansu, nesa da su, nesa ɗin ta yi yawa, ta yadda yaro har ya girma shimfiɗa ba ta haɗa su da mahaifinsa, wai a zauna mahaifinsa ya tambaye shi wani abu. Yarinya har ta girma mahaifinta ba zai taɓa mata magana ba, shi dai in ka ga sun yi magana ta ce ne baba ina kwana, ko ya ce baba ina kwana, daga nan gurin sai ya faɗa ina ka ce ban ganka ba, mai kai ba rahama, babu jin kai, babu ja a jika. Shi kowa ɗan adam yana buƙatar wanda zai ja shi a jika. Tun yana yaro ƙarami ya saba da kai a haka, ya san kana da wani abu guda biyu, kana da tausayi, kana da jin kai, sannan kuma kana da zafi. Idan mutum ya yi laifi, zafinka sai an yi laifi, in ba a yi laifi ba ana zaman lafiya da kai. Ya gane haka tattare da kai, wannan zai taimaka. Ya gane kana son shi, in ya ce ta gane kana son ta, dan lokacin zai fi bayyana maka cikinsa, za ta fi bayyana maka cikinta. Wani lokacin ka iya masa dabara, ka ɗauke shi ma ku yi tafiya, wanda za ka raka noje kaza, in kana da abin hawa, kuna kai ko kuna cikin abin hawa, kana masa tambayoyi, jansa kusa sai ya sa ya bayyana maka abin da ba dan ka jawo shi kusa ba zai faɗa maka ba. Amma da yawa daga cikin iyaye ba su haka. Da yawa daga cikin yara mata sukan lalace saboda sun rasa wannan rahama da jin kai. Uba bai za ta ajika ba, uwa ba ta za ta ajika ba don tana jin kunya, sai a kyale ta da shawarar kawaye. Duk ya mace a ƙasar Hausa galibi takan ɗauka iyaye dai su suka haife ta, amma ƙawa ta fi son ta. Da haka duk matsalolinta za ta faɗa a ƙawarta, amma ba za ta faɗa uwa ko uba ba, saboda mu ne ba mu ba su ƙofar su faɗa mana haka ba. Manzo Allah ke tashi da kansa ya taka ya je gidan Fatima, ya zauna a kan shimfiɗarta, ya gayar da ita ko ya ji matsalolinta. Wani lokacin ta taso ta zo gida kai tsaye tana da bukata, za ta je ta shiga wajensa, ya saurare ta, ya ji bukatunta da kaza da kaza. Wannan duk yana da kyau mu yi wannan tsakaninmu da ƴaƴanmu, wato mu yi kokarin samar da hanyar haɗuwa tsakaninmu da su. Sannan ko da za ka umarce shi da abu, lokacin da ya kai shekaru 16, 17, 18, 19 shekarun gigi kenan, gane ke kai dattijo ne baka waye ba, ko alal akalli ka zama irin outdated din nan, shi yanzu shi ne ɗan zamani, dan me za ka zo kana masa faɗa? A zauna lafiya ɗan zamani, a zauna lafiya manya, ba dai so kake ba amfanin dara kasawa, kai so kake gyaru, sai ka kirawo shi. Dan Allah yana son in shawara da kai, ka san ko yanzu kuna gano abubuwa da wuri haka, wani lokacin daga irin ba da ba wai sai na gano abubuwa da wuri. So nake mu tattauna game da kaza, game da kaza da ya shafi gidan nan, ko game da ya shafe ka, ko ya shafi kanwarka, me kake gani? Ace ai baba sai abin da ka gani. Ce a'a ka faɗa dai yanzu me kake gani, ko kuma in baka dama ka yi tunani daga nan zuwa gobe? Ka bashi dama, koya masa tunani kake, zai je ya kawo, zai tata kudo shi ramansa da komai da komai. To idai kawo kai kuma sai ka kawo naka, ka yi amfani da shekaru da dijintaka da kwarewa a cikin rayuwa, sai ka sa a hada tsakanin wancan nashin fa idan an bi ga rashin amfaninsa, wannan kuma idan an bi kana ganin ga amfaninsa, to sai ya gamsu. Yanzu ka bashi ilimi ne wanda a makaranta ba za a bashi ba, kuma ina jin kayi mutum da shi. In an ci sa'a, akan yi sa'a nashin ya zama daidai, sai ka goyi bayansa, ka karfafe shi, ka ce kuma haka za a yi. wannan ka ƙara bashi ya ji cewa eh yanzu ina da amintuwa da mahaifina ko me zan iya faɗa kuma zan yi tunani akan wannan sawaban akan sa akan kannansa kannansa da suke gidan aure akan gidan akan karatunsa ko menene idan kai ta hanyar dabarar nan sai ka dora shi kan abubuwa da dama masu amfani amma har kawai so muke yi tsakaninmu da matanmu tsakaninmu da ƴaƴanmu kamar ana barikin soja tsakanin babban hafsan soja da kurata kawai sai dai mutum ya umarni abi wannan lokacin yanzu yana da wani irin matsaloli daban wanda yake bukata a canja dabara ko shaka babu imamun iyayenmu sun yi treating din mu haka a baya to a yanzu yana da kyau mu kalla da abubuwan saboda yanzu kuna fada ne kai kana naka kokarin fa gidajen talabijin da jaridu da fina-finai da satellite suna so su kwace ma iyayenka kai kana so ka rike su suna neman su kwace shayatin al-ins wal jin saboda haka dole sai da lallashi dole kuma sai da ja a jika ɗan uwa musulmi abinda duk ya kamata in faɗa kusan in ce ya ƙare kakaf a nan gurin ya kamata in tsaya fata na duk abinda na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin ladani da ku abinda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe fata na ubangiji ta'ala shi yafe mun kuma shi yafe mana kurakuranmu ya ba mu imani ya kuma nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata zan dakata a nan gurin dan ansa waɗansu daga cikin tambayoyinku na yi matuƙar farin ciki irin haɗuwar nan da aka yi a wannan waje ban taɓa tsammanin haka abin zai kasance ba farin ciki na zai ƙaru idan kuka tsaya yadda kuke cak har aka kammala tambayoyi Allah shi ya kawo salamu alaikum
ya dinga yi wa iyayensa bayan sun mutu bisa yadda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koyar
Qur'ani ta yi ishara Allah ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ka rika cewa ya ubangiji ka ji kan mahaifana biyu irin yadda suka ji kaina ina yaro karami addu'ar ba ta takaicewa da lokaci duk lokacin da kake sa ran an sa addu'a a cikin sa to ka sanya mahaifanka duk wani hali da kake sa ran an sa addu'a a cikin sa ka sanya mahaifanka lokaci kamar mu ce 1:30 na dare na karshe wato kamar karfe 4 zuwa lokacin wayewar gari wannan lokaci ne da an sa addu'a hali ko yanayi kamar lokacin da kake cikin sujada ko kuma yanayin kana da azumi a bakinka ko kana cikin halin tafiya daga wani gari zuwa wani gari duk kare bace irin waɗannan lokuta wajen yiwa mahaifanka addu'a ta gari ba kuma lalle sai sun rasu ba in suna da rai kai musu addu'a na ubangiji ta'ala ya rufa musu asiri ya kare su daga fitintuno na zamani ya kuma arzuta su da kyakkyawan cikawa in sun rasu ko mutum ya roƙa musu gafara ya yi fatan Allah ya ji kansu na'am
mallam wannan tambaya ta gaba tana cewa shin idan mutum yana sallah mahaifiyarsa ta yi kiransa ya bar sallah ya je kiranta domin nuna tsananin biyayya ga iyaye
yana tambaya kan cewa idan mutum yana sallah mahaifiyarsa ko mahaifiya ta yi kiransa zai yanke sallar dan ya je ya ansa kiran mahaifiyarsa kila abinda zai kalla ko ya taba ji shine hadisin Juraij wanda yake cikin sallah mahaifiyarsa ta kira shi yace Allahumma ummi wa salati ya ubangiji gashi ina sallah ga ko mahaifiyata ta kira ni ta kiran sa shi ya tsaya yana taraddudi me zai yi ya yanke sallar ya je wurin ta ko ya ci gaba da sallar sa har ta yi fushi ta masa mummunar addu'a kuma wannan mummunar addu'a ta kama shi to wannan hadisi na Juraij abinda da ake kira shar'u man qablana shari'ar waɗansu annabawa kafin mu da haka a yanzu idan mahaifiyarka ko mahaifi suka kira ka kana cikin sallah za ka yi ishara ne ta hanyar yadda za ka gane suna cikin yadda za su gane kana cikin sallah ishara ɗin nan kuwa manzon Allah ya ce dukkan wanda wani abu ya bujiro masa yana cikin sallah to sai ya yi tasbihi faɗin subhanallah shine abin da ake ishara da shi don nuna ina cikin sallah sai fa in sallan nafila ce to ya halatta ka yanke amma ta farilla kaga girman ta na da girma tunda ta ce farkon abin da za a wa mutum hisabi akai ranar tashin kiyama kuma sallah sila ce bainal abdi wa rabbihi haƙin Allah ɗin kuma akan da ya fi haƙin mahaifa akai amma in ta nafila ce to kaga girman ta duk da nafila ce ba wajibi ba an sa kiran iyaye kuma wajibi ne wallahu a'lam
wala wannan mai tambayar ina ga mace ce tana cewa bayani akan malam an yi bayani akan iyaye da ba sa fadar sunan iyayensu sai dai su ce kai ko ita ya wannan
ba wannan al'ada ce ta kasar Hausa ko waɗansu yaruka amma manzon Allah yana kiran sunan iyayensa gaba ɗaya wannan dai al'ada ce ta jin kunya haka da sauransu amma dai ba nassi ne na hadisi ya ce haka ba game da iyaye wannan kamar yadda muka karanta cikin hadisin Abu Huraira ba za mu ambaci sunan iyayenmu ba amma a ce kuma iyaye ba za su ambaci sunan da ba wannan ba nasin hadisi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba
tambaya ta gaba yana cewa shin mana akwai wani mataki da yaya za su kai na kangarewa mafi karfin iyayensu kuma sannan yaro yana abin da yake na rashin tarbiya amma cikin wannan abin da yake yakan ba wa iyayensa ci da sha yaya hukuncin wannan shin a ci abincin da ya kawo
farko dai cewa akwai mataki da yaro zai kai na kangarewa wadai da gaske gashi nan da yawa ai abu ne da yau da gobe take gaskata maka shi kana gani mutum ya kai ya kangare ya bijire ba yadda an riga an hakura shi akwai irin wannan da dama ko a cikin biranen mu ko kauyukan mu a da kuma an samu ga Annabi Nuhu alaihi salam tsakanin shi da dansa yayi shiga musulunci yaki gashi annabin Allah guda manzo shine farko manzanni a ban kasa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya kai dana zo ka hau mu shiga cikin jirgin ruwa mu tsira karka kasance cikin kafirai yace sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma zan je an hawo wancan dutsen ba ruwana da jirgin ruwanku yayi iya da shi qala la asimu al-yawma min amri llahi illa man rahim Allah ce wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin igin ruwa ta tsire ta raba tsakanin shi da su ya daina ganin shi aka zulme da shi cikin ruwa ka halakar da shi wannan dai dana iya bijirewa kai iyakacin naka kokari baka yi sakaci ba to Allah ba zai kama ka da laifi ba amma in tun farko kai sakaci ka kana da laifi kenan sannan idan daya kan gare kuma duk da haka sai ya zanto cewa yana kawo wani abu na taimako ga mahaifinsa baya hana mahaifinsa ya karba amma in yana da hanyar da zai iya rayuwa ba tare da ya karbi nashi din ba dan ya nuna masa bazan karba ba sai ranan da ka daina kaza da kaza to wannan yafi kyau dan karba din kamar shar'anta masa abin da yake daidai ne kenan to amma kaga wani mahaifin kila da garman karfi ba za ka iya ce masa haka ba amma in yana da yadda zai gintsa ya jure to kare ka karbe shi dan wannan ma nau'i ne tarbiya kake karba din cewa aini kai kaza kai kaza yafi mun farin ciki sama da ka bani dukkan duniyar da abin da yake cikin ta dan haka bazan karba kaza naka ba wani sai haka din ya sa sai ya dawo kan tafarki shiriya na Allah sana sun kullum mun karanta wani abu daga cikin ababai da manzo Allah ce koda mahaifa sun rasu mutun zai iya yi a matsayin biyayya gare su kaga daga ciki akwai addu'a daga ciki akwai sada zumuncin su iyaye din kamar girmama wan mahaifi ko kaninsa girmama yar mahaifiya ko kanwarta wani mutum wanda dama abokin mahaifi ne ka mutunta shi saboda abokinka wato za ku mamaki duba cikin sahihi muslim Abdullahi dan Umar yana tafiya akan hanyar Makka zuwa Madina sun biyo ta wani kauye abokin tafiyarsa yace sai ga wani balaraban kauye da ka gani shi kaga ba gidaje haka yace sai na ga Abdullahi dan Umar ya cire rigar shi ya bayo wannan mutumin ya warware rawanin kansa ya daura wannan mutumin sai nace haba Abdullahi dan Umar wannan mazauna karkara ne yarke ta kankanuwa mata wadatar ba sai ka cire rigar ka bashi ba sai yace a wannan mutum da ka gani mahaifinsa abokin Umar dan Khattab ne kaji fa ba shine abokin Umar din ba shi da ne amma yake mutunta shi yace dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin biyayyar da zaka yi wa mahaifi ko da bayan rasuwarsa sadar da zumuncin da yake sadarwa lokacin da yake da rai wato girmama abokanansa da sauransu da haka girmama abokan mahaifa na ciki yi masa addu'a na ciki idan mutum na da kuɗi kuma yayi wata sadaka jariya a madadin mahaifinsa ya gina masallaci da nufin Allah kai ladan ga mahaifinsa ya gina ɗakin ajin islamiya da nufin haka ya haƙa rijiya inda ake wahalar ruwa da nufin haka ubangiji subhanahu wataala zai cike wancan gibin da ya sakace lokacin da yake cikin yarinta su kuma suna da rai a lokacin insha Allah to alhamdulillah
na ga waɗannan su ne tambayoyi da su da sauwaka da malam bai amsa kar mu manta cewa malam ya ga mana farin cikinsa shi ne mu ci gaba da kasancewa cikin nutsuwa har ƙarshen